demokradiya a yau. Cikin shirin tsohuwar ministan kudin Najeriya Kemi Adeyeye sun ba ta da gata ne a gwamnatin Buhari kamar su Louis Idozien, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a tsaron mu, assalamu alaikum, da fata an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, ministar kudin Najeriya Madam Kemi Adeyeye sun ta yi murabus bayan da bincike ya tabbatar da cewa ta yi cogin takardar yi wa ƙasa hidima. Jin wannan labari ya sa muka waiwayi shirin da muka gabatar cikin watannin baya kan yadda gwamnatin ta shugaba Buhari ta maido da tsohon babban darakta a hukumar samar da hasken lantarki ta ƙasa da ake kira Niger Delta Power Holdings, Mr. Louis Idozien, bakin aiki. Bayan da tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sa shi da ma wasu ma'aikatan hukumar su biyu su yi murabus saboda ba su takardar shaidar yi wa ƙasa hidima. Ana danganta ɗaukar matakin dawo da Mr. Idozien da korar Hadiya Maryam Danna Muhammad saboda bankaro su Mr. Idozien din kan Malam Abba Kyari babban jami'a fadar shugaban ƙasa. Ga yar shimfidar da Hassan Maina kaina ya haɗo mana.
Watanni uku da suka gabata ne, wata babbar kotun Abuja ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru biyu ga Mr. James Ayodele Lebi saboda laifin gabatar da takardar shaida na jabu a inda yake aiki, wato ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya. Kwatankwacin irin laifin da tsohuwar ministan kuɗin Najeriya Kemi Adeyeye ta tafka kuma ya yi sanadiyar rabata da mukaminta. Yayin da wannan talakan ma'aikaci yanzu haka ke gidan wakafi a Kesi, shi kuwa tsohon babban daraktan hukumar inganta samar da wutar lantarkin Najeriya Mr. Louis Idozien, da shi ma bincike ya bankaɗo cewar bai da takardar shaidar yi wa ƙasa hidima ko ta sahalewa. A wancan lokaci gwamnatin Goodluck ta raba shi da aikinsa da ma ƙarin wasu manyan manajoji guda biyu. Amma Mr. Idozien, wasu masu fadaji a fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun yi uwa da makarɗiya, inda suka ɗauko shi suka mai mukamin famanan sakatare a ma'aikatar makamashi ta tarayya. Ita kuwa Hajiya Maryam Danna Muhammad da ta yi wannan bincike a wancan lokaci, yanzu haka an kore ta daga bakin aiki. Duk da cewar a baya shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya ba da umarnin a maida ta bakin aikinta bayan wani bincike mai zurfi, amma har yanzu an ƙi bin wannan umarni na shugaba Buhari. A baya-bayan nan dai Majalisar Dattawan Najeriya sun sa baki a cikin wannan batu, kuma na tambayi Hajiya Maryam Danna Muhammad ko a halin yanzu me ake ciki.
To abin da ya yi baya shi ne an gayyace mu da ni da su ɗan ofisin su zo don mun zo na koya na shi bayani. So su ɗan majalisar kuma sun yi bincike akan waɗannan bayanan da muka yi dukkan mu, sun yi jinawa sun ji nasu kuma sun bincika sun gani. So bayan wata ɗaya ne ko biyu sai suka rubuto abin da ake cewa ko resolution cewa koran da aka yi mun ba yi shi akan ƙa'ida ba, a maida ni kan bakin aiki na tun watan Mai. To har yanzu dai ni dai ban ga wani takarda da aka ce ki zo ki koma ba.
Kokarin jin bangaren fadar shugaban ƙasa bai nasara ba.
Na fara tambayar Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano abin da zai faɗa game da murabus ɗin da ministan kuɗin Najeriya ta yi.
To akalla akwai illa guda uku a tattare da labarin Kemi Adeyeye. Illa ta farko ita ce yadda aka ja ƙafa a wajen binciken ƙorafin da aka yi a kanta. Binciken da ya kamata a ce an kammala shi a mako biyu aka ɗauki wata biyu ana yi. Illa ta biyu, maimakon a sanar da duniya sakamakon binciken, ya ka ba ta dama ita ta san abin da yake cikin binciken. Don haka ya haifar da illa ta uku, shi ne cewar a madadin a ɗauki matakin horo a kanta, ya ka ba ta dama sai ajiye aiki da raɗin kanta, wanda wannan yana nufin kamar yadda kowa yake gama aiki lami lafiya ko kuma ya ajiye aiki kafin lokacin haɗawarsa lami lafiya, a ba shi wato haƙƙoƙinsa na aikin da yi. To da haka in aka kalli yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take tukiya da yaƙi da rashawa, to wannan rauni ne ƙwarai da gaske.
Dr. Lukawa, ya za a yi gwamnati irin ta Jonathan wacce ake wa kallo mai rauni za ta kori ma'aikaci kan rashin shaidar yi wa ƙasa hidima sannan a ce gwamnatin shugaba Buhari ce za ta dawo da shi bakin aiki har ma da ƙara masa girma sannan wacce ta bankado rashin gaskiyar ita kuma aka kore daga bakin aiki
yaji naji wannan labarin a lokacin da yake da madaminsa naji wannan kafar ta kuta ta Amerika irin kokarin da ta yi mata haska wannan al'amarin da irin yanayin zalincin da yake cikin sa amma ban ji duriyar wani mataki aka dauka akai wajen gyara al'amarin ba dan haka tabbas wannan shi ma yana daga cikin abin da ita hada shi da wannan abin da aka roke ni to za ka iya yadda da wato zargin da ake wani ce shugaba Muhammadu Buhari wajen wato da dauki daidai akan harkar yaki da rashawa
Dr. Duka me yasa haka ke faruwa abin da sa da maka wannan tambaya har yanzu talakan Najeriya kuma yawa-yawan jama'an Najeriya suna kwatanta shugaba Muhammadu Buhari da mutumin da ke kwatanta gaskiya kuma suna kallon gwamnatin sa wacce take kokarin ta kwatanta gaskiya amma kuma sai ka rinka samun ta da irin wannan
na gudda wannan yana haska cewa akwai waɗanda suke wato a gindin shugaba Muhammadu Buhari waɗanda ba sa yin abin da ya kamata ba sa kare masa mutuncinsa ba sa kare masa martabarsa shi kuma ya riga ya yi wani irin imani a tattare da su wanda ya ki ya waiwaya ya bincika ya ga hakan ne ko ba haka ba ne duk da koke-koken da ake yawan yi domin gaskiya ni a karan kaina ina daga cikin na farko-farkon waɗanda suke kai masa izini na cewar in dai ya ɗan sanin da na yi wa aikin gwamnatin tarayya duk wasu kujera babba wato ba ta rabo da abin da ake cewa petition a turance wato kusan ana naɗa mutum za a samu ɗan sun aiko sun ba su yarda da shi ba sai yadda in ka daka ta wannan ba za ka aiki da kowa ba shi ya sa ne ta ba da izinin cewar duk wannan koke-koken da ake da waɗansu kusoshi a fadin shugaban ƙasa nina da irin wannan ne da aka saba a gwamnatin Najeriya amma da tafiya ce tafiya da irin wannan abubuwan da suke bayyana na suke ne a daushin da waccan Maryam din wato na gamsu a kan cewa lalle akwai waɗanda suke yin ba daidai ba wanda ya kamata yi mai da hankali a kan su duba kuma har yanzu Allah bai sa ya juya hankalinsa a kan nasu ba.
To wani irin rauni ke gare shi in dai yana iya baka ya danka ma mukami amma ba zai iya waiwaya baya bibiya ya ga ya take tafiyar da aikinka.
Shi ne raunin bibiya ma'ana yana da raunin bibiya in dai ya riga ya baka amana shi kenan sai ya kau da kanka yana sa ran za ka yi to kuma a gaskiya bibiya tana daga cikin abin da take wajibin shugaba ya to kowane shugaba ne ya bada aiki to bibiya yana daga cikin wajibinsa don haka idan bai yi ba bai bibiya ba to bai gaba daidai ba
Dr. Lukawa
haka ɗabi'a da ta nuna.
Dr. Lukawa akwai waɗanda suke cewa matsalar shugaba Buhari wataƙila shine shi bai sanin mutane waɗanda suke gewaye da shi nan suke kawo masa mutane saboda haka idan ma an kawo kuka game da waɗannan mutane su waɗanda suka kawo su ba za su yadda aibin su ya fito fili ba saboda haka sai su kakkange su kare to shi kuma da yake bai da wata kafa ta samun bayanai sai ta waɗannan mutane sai ya zamanto cewa kamar an killace shi bai sanin abin da gwamnatinsa take ciki wannan masu wannan tunanin gaskiya haka batun yake ko dai shugaba Buhari yana da wata matsala ne na shugabanci.
Ina ganin in ma da wannan din sai dai a ce ɗaya daga cikin matsalar ne amma tabbas akwai ƙari domin kowa ya shaida kuma shi ma ya faɗa da bakinsa yana da sauraron kafafun yaɗa labarai kuma kafafun yaɗa labaran nan ba sa yin shiru kullum aka samu matsala ana faɗa a kuma faɗa ana nata mutum da yana sauraro kuma amma baya ɗaukan mataki tabbas akwai wata matsalar ƙari a kan cewa kan je shi aka yi
ma tsaro da wannan Allah ya kawo karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar madadin Hassan Maina Kaina da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dione da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.